Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM, ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmu si garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Talata 17 ga watan Janairun shekara ta 2017. To, kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanin labaran.
A yau Talata, Prime Minister Turkiya Binali Yildirim ya tabbatar da cewa hukumomin tsaro sun kama dan bindigan nan da ya kashe mutane 39 a lokacin bukukuwan sabuwar shekara a wani gidan rawa da ke Istanbul. Wani sabon rahoto da wata kungiya ta fitar ya nuna cewa an samu sauye-sauye a irin matakan da hukumomi a nahiyar Turai ke dauka domin magance matsalar ayyukan 'yan ta'adda.
To, kanin labaran kenan. Yayin da wa'adin shugaba Yahaya Jami na Gambia ke karewa a gobe Laraba, kuma ya ƙi sauka, kwararru na cewa
koma da gwamnatin ƙwarya ne za a yi, shi ma sabon shugaban ƙasar da aka zaɓa, da shi kuma mai barin gado ɗin, ya zamantancin cewa dai kowanne gefe ma'ambata nata kaso a cikin.
Za kuma a ji cewa gwamnatin Lagos a Najeriya na ƙaryata labarin gano bama-bamai a jihar. Za a ji cewa ƙungiyar Izala mai headquarter a Jos ɗin Najeriya na ziyarar yaɗa aƙidar zaman lafiya a Jamhuriyar Nijar. Sannan kamar kowace ranar Talata, Safilu Hashim Gumal na tafa da shirin noma tushen arziki. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Talata, Prime Minister ƙasar Turkiya Binali Yildirim ya tabbatar da cewa hukumomin tsaro sun kama dan bindigan nan da ya kashe mutane 39 a lokacin bukukuwan sabuwar shekara a wani gidan rawa da ke Istanbul. Yildirim ya kwatanta dan bindigar a matsayin mutum mara imani, ya kuma ce abu mafi mahimmanci a yanzu shine ya fallasa waɗanda suke da hannu a harin. Tun da farko, kafofin yaɗa labaran ƙasar ta Turkiya sun bayyana sunan maharan a matsayin Abdulkadir Mashrupov, akan cewa shi ne ya kai harin. Sun kuma ruwaito cewa an kama shi ne bayan wata arangama da aka yi jiya Litinin a lardin Esenyurt da ke Istanbul. Gwamnan Istanbul Basif Shahin a yau Talata ya faɗa cewa zanen yatsun Mashrupov sun yi daidai da na wanda ya kai harin, kuma ɗan asalin ƙasar Uzbekistan ne wanda ya samu horo a Afghanistan. Ya kuma shiga ƙasar ta Turkiya ne a watan Janairun bara. Gwamnan ya kuma ƙara da cewa akwai alaman da ke nuna cewa an kai harin ne da sunan ƙungiyar IS. Dama kuma a baya, ƙungiyar ta IS ta ɗauki alhakin kai harin, inda ta ce martani ne ga ƙasar ta Turkiya saboda hannun da ta saka a yaƙin Siriya.
Wani sabon rahoto da wata kungiya ta fitar ya nuna cewa an samu sauye-sauye a irin matakan da hukumomi a nahiyar Turai ke ɗaukawa domin magance matsalar ayyukan ta'addanci. A cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International, ire-iren matakan da hukumomi ke ɗaukawa sun haɗa da kafa dokar ta ɓaci da sa ido da binciken gidajen mutane da tsarewa da kuma karɓe izinin zama ɗan ƙasa daga wasu mutanen. Rahoton ya ƙara da cewa hare-haren ta'addanci da ake kaiwa ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai sun sauya yadda ƙasashen ke kallon batun tsaro, ta yadda ya zama dole sai gwamnatoci sun take wasu haƙoƙin bil'adama domin su wato sama wa mutane wato tsaro sosai. Binciken wanda ya dubi ƙasashe 14 a yankin ya mai da hankali ne kan yadda tubulan kare haƙƙin bil'adama ke rugujewa a matakai 8, waɗanda suka haɗa da hana mutum damar keɓewa da faɗin albarkacin baki da kuma walwala. Sauran matakan da ke ƙawar da shingayen take kare haƙƙin bil'adama sun haɗa da samar da wasu dokoki na gaggawa da kuma karɓewa wasu mutane damar da aka ba su ta zama 'yan ƙasa, ko kuma maida su wasu ƙasashen da za su fuskanci azabtarwa, kungiyar ta Amnesty International ta ce waɗannan matakan sun shiga rukunin cin zarafin bil'adama. Wannan rahoto na fitowa ne a daidai lokacin da kungiyar tarayyar Turai ke shirin amincewa da wani mataki na yadda za a samar da dokokin magance matsalar har-haren ta'addanci na bai ɗaya a yankin.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, kwamitin Majalisar Dattawan Amurka ya ci gaba da yin tambayoyi ga mutanen da shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya gabatar a matsayin waɗanda zai yi aiki da su a gwamnatinsa da kuma zaman tantance waɗanda za su shugabanci ma'aikatar kula da harkokin cikin gida da ma'aikatar ilimin ƙasar. Mutumin da Trump ya zaɓa a matsayin sakataren ma'aikatar cikin gida, Ryan Zinke, zai yi bayani a gaban kwamitin kula da makamashi da ma'adinai a yau. Zinke dai mutum ne mai hankoran ganin an bar filayen ƙasa a ƙarƙashin kulawar gwamnatin tarayya. Wannan muradin nashi ya sa yake sa'insa da 'yan jam'iyyar Republican da ke buƙatar ganin an maida kulawa da filayen ga hannun 'yan kasuwa ko kuma maida filayen ƙarƙashin gwamnatocin jihohi, wanda haka ita ce matsayar da Trump ke kai ta cewa a bar filayen ƙasa a ƙarƙashin kulawar gwamnatin tarayya maimakon ta jiha. Ƙungiyoyin kula da muhalli da yawa ba su amince da Zinke ba, wanda yake kira akan a ƙara yawan haƙar ma'adinai, kuma ya bayyana shakkunsa kan kiran da wasu ke yi na a maida hankali kan matsalar sauyin yanayi cikin gaggawa.
An dakatar da binciken jirgin saman kamfanin Malaysia Airlines mai lamba 370 wanda aka yi a ƙarƙashin ruwa, yayin da tawagar masu neman jirgin suka kammala bincikensu a ƙarƙashin tekun India ba tare da sun ga wani abu mai kama da jirgin ba. A yau jirgin bincike na ƙarshe ya bar can ƙasan ruwa. Ba a gano jirgin saman kamfanin Malaysia mai lamba MH370 a wuri mai faɗin murabba'in kilomita 120 ba a ƙarƙashin teku da aka bincika a kudancin tekun India, a cewar wata sanarwa daga cibiyar haɗin gwiwa da ke ƙasar Australia, wadda ta taimaka wajen jagorantar neman jirgin saman ƙirar Boeing 777 da aka kashe dala miliyan 160 a tekun Australia. Duk da ƙoƙarin da aka yi na amfani da na'urorin kimiyya da fasaha da kuma zane-zane da shawarwari daga ƙwararru da suka yi fice a wannan fannin, ba iya gano jirgin saman ba. Jami'an da ke binciken ɓacewar jirgin saman sun ba tawagar wasu masu neman jirgin saman shawara da a kansu sauya akalar binciken jirgin ruwan zuwa arewacin tekun da aka yi nazarinsu a kwanan nan, inda ake tunanin tayu a gano.
Prime Minister Britania Theresa May ta ce ƙasarta za ta ɗauki matsaya kan yadda za ta fice daga ƙungiyar tarayyar Turai. A wani jawabi da ta yi a yau Talata a gaban jami'an diplomasiyyar ƙasashen waje da ma'aikatan ƙasar a birnin London, May ta ce ba za ta bi tafarkin da zai bar ƙasarta ta Birtaniya ta kasance ƙafafunta su zamanto ɗaya na ciki ɗaya na waje a ƙungiyar ta EU ba. Ta kuma ƙara da cewa dukkanin majalisun dokokin ƙasar biyu za su kaɗa ƙuri'a ranar Juma'a mai zuwa a kan ɗaukar matsaya ta ƙarshe kan ficewar ƙasar daga ƙungiyar. Masu saka hannun jari da 'yan kasuwa da ma 'yan majalisu sun fara suka gwamnatin Prime Minister saboda ƙarancin bayanan da ta fitar akan yadda makomar dangantakar ƙasar za ta kasance da ƙungiyar ta tarayyar Turai, wato idan aka zo matakin ƙarshe na ficewa a ƙarƙashin watan Maris. Wannan tattaunawa za a yi ta ne tsakanin Birtaniya da ƙungiyar ta EU za ta zamanto mai cike da sarƙaƙiya a tarihin nahiyar Turai tun bayan yaƙin duniya na biyu, kuma matsayar da aka cimma a ƙarshe ka iya sauya makomar Birtaniya da ma ƙungiyar tarayyar Turai.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda a yayin da wa'adin shugaban Gambia Yahaya Jammeh ke karewa gobe Laraba, amma kuma ya tsaya kai da fata cewa ba zai bar gadan mulki ba, ƙwararru ke ci gaba da cewa duk da haka dai matakin soji ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Nasir Adamu Ilkaya, gare ka.
Larabar nan 18 ga watan nan na Janairu, wadin mulkin shugaban Gambia Yahaya Jammeh ke karewa, kuma ba alamun zai mika Adamu Barrow mai jiran gado mulki. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke kan gaba neman maslahar diplomasiya bisa jagorantar tawagar kungiyar tattalin arzikin Afirka ta Yamma ECOWAS da ta ziyarci Banjul har sau biyu ba tare da kammala gano bakin zare ba. A hali yanzu dai Adamu Barrow ya dora aniyar za a rantsar da shi bayan 18 ga wata, duk da yanzu dai yana zaman jira ne a Senegal. Shugaban Asusun Makafa a Najeriya mai ra'ayin ilimi da demokradiyya Dr. Kole Shetima ya ce zaɓin amfani da ƙarfin soja ba zai haifar da riba ba. Yana mai ba da shawarar gwamnatin riƙon ƙwarya ko ta haɗaka, kamar yadda ya faru tsakanin tsohon shugaban Kenya Mwai Kibaki da Raila Odinga bayan rikicin zaben ƙasar a 2008.
Ba a isa a ba sojojin da ECOWAS za ta tura ɗin da kuma su ma sojojin daga wajensu da kuma ma farin fula wanda su ba san abin da ake ciki ba, mutane da yawa su zo su mutu, a zo a sa sabon mutum a wajen, mutanen ƙasan watakila ba za su ba shi goyon baya ba, to kaga wannan ma kuma wata sabon rigima ce. Nake ganin cewa inda da a samu wata maslaha ko ma da gwamnatin ƙarya ne za a yi, shi ma sabon shugaban ƙasan da aka zaba da shi kuma mai barin gado ɗin ya zamantancin cewa dai kowanne gefe ma an bata nata kaso a cikin, wannan ne ɗaya daga cikin abubuwan da nake ga cewa watakila in an yi sa'a za a iya samu maslaha.
Shin in har lalle sai soja sun shiga lamarin, Najeriya ka iya zama jagaba? A tarihi dai Najeriya ta tallafa wajen dawo da zaman lafiya ba sassan Liberia da Saliyo, har ma da tura Dakaro don kawo salama a Darfur din Sudan. Duk da Najeriya ta ba da goyon baya wajen dasa demokuraɗiyya a Cote d'Ivoire, amma Faransa ce ta yi jagaba wajen ture tsohon shugaba Laurent Gbagbo da ɗora zaɓaɓɓen shugaba Alassane Ouattara. Hakanan Faransa ce ma ta yi jagaba wajen kawar da gwamnatin Ajiwat ta ‘yan tawaye a Mali. Ƙarfin soja da na demokuraɗiyya za su ƙara wa Najeriya tagomashi a Afirka, kamar yadda ambasada Ɗahiru ya zayyana dalilan ƙarfin Amurka a faɗin duniya.
Ba wata ƙasa a duniya nan da ta kai Amurka ko wajen tattalin arziki ko wajen ƙarfin soja, don haka ba wata ƙasa wanda ba za ta so tana dangantaka mai kyau da Amerika ba, kuma Amerika suna da capacity da za su durƙusa wata ƙasa da ba su so. In ma ba za su zo directly ne ba, za su iya amfani da position ɗin da suke da shi a international organizations.
Koma dai mai zai faru, ECOWAS ta kungiyance za ta yanke matsaya, kamar yadda ta matsa lamba kan hana tsohon shugaban Nijar Tanji Muhammadu ci gaba da mulki a wadi na uku. Hakanan akwai masu sharhin ɗari-ɗari da zuwa hijira Najeriya ga shugabanni masu matsala, tun saɓani da sa'a da tsohon shugaban Liberia Charles Taylor yayi da ya tsinci kansa a kotun duniya ta birnin Hague daga yankin Najeriya. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, bari kuma mu kada Lagos, inda gwamnatin jihar ke ƙaryata wata jita-jitar da ta firgitar jama'a ta cewa wai an gano wasu bama-baman da wasu 'yan ta'adda suka ɗana a jihar. Babangida Jibrin gare ka.
A ƙarshen wani taron tsaro da gwamnan jihar Lagos Akinwumi Ambode ya jagoranta, kwamishinan 'yan sanda na jihar Mr. Fatai Oseye ya ce ko kaɗan babu ƙamshin gaskiya game da rahotannin da ake bazawa cewa an gano bama-bamai ƙira gida da aka fi sani da IED a garin Agege da ke jihar ta Lagos. A wannan mako ne dai aka ba da rahotanni da ke cewa an gano wasu burbushin makamai a yankin garin na Agege, abinda kuma ya sanya mazauna na garin Firgita har ma wasu kwashi nasu ina su domin ficewa daga yankin. Malam Muhammadu Sani Agege wani mazaunin garin Agege ne kuma ya mun ƙarin haske game da wannan rahoto.
Eh, gaskiya da farkon fara jin wannan labarin hankalin mu ya tashi sosai mu mazauna Lagos, amma da gabaya da jami'an tsaro da gwamna da suka fito suka mana bayani sai muka gamsu, kuma muna kira ga gwamnati da jami'an tsaro da tashi su sa ido akai saboda dai abin zai iya faruwa gaskiya.
Jihar Lagos dai yana daya daga cikin jihohin da jami'an tsaro a can baya suka sha kama wasu barbashin mutane da ake kyautata zaton 'yan bungiyar Boko Haram ne, lamarin da kuma ya kai ga kame su tare kuma da mai da su jihar Borno domin gudanar da bincike da kuma hukunta su. Abinda ma ya sa a wannan karon gwamnan jihar ta Lagos Akinwumi Ambode ya yi kira ga mazauna birnin ta Lagos da su kasance masu ba da bayanai ga jami'an tsaro akan duk wani wanda ba su amince da zirga-zirga ko kuma rayuwarsa ba tare da su, labarin da ya ce zai taimaka kawo jami'an tsaro wajen tabbatar da tsaro a jihar da ma ƙasa baki ɗaya. To ko da mataki al'ummar jihar ta Lagos ke ɗauka a wannan ɓangare, ga dai abin da ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar arewacin Najeriya mazauna birnin Lagos Alhaji Mustapha Maika Nuri Bey ke cewa.
Duk da wanda ya gani irin bata garin nan karka su yarda su haɗe su, kowane bako sun zo su yi bincike shi tukuna su haɗe gurin su, duk wanda mutum da ya zo ya shiga daga Maiduguri sai sai sun kawo shi guri na sai mun yi screening mun yi confirm ya zama ba Boko Haram ba sai mu bar shi ya zama Boko Haram sai mu dade shi mu bayarwa a jama'an tsaro
baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos
hada kai mu daina sa'in sa'in Najeriya kabilanci fada da juna wana uba zazo biya dukan kabilan Najeriya kishin kasa ga yan kasa shi ne jigawa hada kai mu daina sa'in sa'in Najeriya kabilanci fada da juna wana uba zazo biya dukan kabilan Najeriya kishin kasa ga yan kasa shi
haka dai kuma a gaida baban gida daga Lagos kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda kungiyar Izala mai headquarter a Jos din Najeriya ke ziyarar yada akidar zaman lafiya a jamhuriyar ta Niger Suleiman Barma gare ka
babban abin da kungiyar jama'atu Izala ta rubuta a wa iqamata sunna ta sa gaba wajen shirye wannan zagaye shine karfafa dankon zumunci tsakanin al'ummomin Najeriya da Niger ta hanyar wa'azi sai kuma batun ƙara hada kan shugabannin kungiyoyin addini ta yadda za a mai da dukkan wata aqida share daya a ci gaba da yunkurin magance rigingimin da ke da nasaba da dalilan addini Sheikh Yusuf Muhammad Sambaruga Cikum shine mataimaki na daya na shugaban majalisar malamai a tarayyar Najeriya
tauran kungiyoyin nan duka ga mu nan tare da su akwai mutanen kitabu wa sunna ga mu tare da su akwai ainifin su mutanen ihya'us sunna ga mu tare da su akwai mutanen ita jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ga mu tare da su to babban makasudin mu so muke mu haifar da manhaji wato tsarin wa'azi iri daya jawo hankalin malamai kada a rika kirkiro fadace-fadace da rigingimu akan abin da bai dace ba kaji malamai suna hada rikici tsakanin qablu da sadalu ko a ce wa'annan suna sallama dai wannan biyu suke yi duka manufan mu ya zamu mu dunkule mu hade mu ture mu zama abu daya
tawagar malaman wace ta fito daga Jos taya da zango a garin Dogon Dutse kafin ta iso birnin Yamai abin da yasa shugaban kungiyar jama'atu Izalatu Bid'a wa iqamatu sunna reshen Niger Sheikh Suleiman Muhammad mai masaukin baki ke fayyace mana irin tasirin da wannan zagaye zai yi a kawunan jama'a
yana sa mutane su gane cewa abin da wasu suke da'awa akai na Boko Haramun cewa addini ne to wannan kungiya tana bayyar mutane cewa ba addinin musulunci bane dan yanzu nan ni nayi wa'azi a harshen faransanci to kaga kenan idan Boko Haram ne ni bazan yi karatu faransanci ba balle iya to kaga wannan abu ya nuna mana cewa lalle kungiya ta addinin musulunci wallahi ke wayanda take yi gaskiya tana waye mutane kai
wani muhimmin maudu'in da malamai suka baje a yayin wannan haduwa shine wanda yayi tunatarwa ga shugabannin al'umma a matakai daban-daban na gudanar da al'amuran mulki
kowa Allah zai tambaye shi responsibility din da ya dora mishi ai zira ma yan Boko Haram ido da zira ma yan fashi ido su yi ta kakkashe mutane a hanyoyi na sani hukuma na kokarin ta amma dai wannan akwai sakaci duk karfin barawo duk karfin dan fashi duk karfin wani dan ta'adda to gwamnati tafi karfin shi yau gwamnatin kasar Niger da ta Najeriya za su iya sayen helicopter akalla 50 ko sama da haka a tayar da su a cikin sararin samaniya duk wani lungu inda wani dan ta'adda yake tsakanin Najeriya da Niger gwamnati na iya magani shi
maganar ci da hakkin yara a game da batun rabon gado da ke neman zama ruwan dare a yau a wurin waɗanda ake dorawa alhakin riƙewa har izuwa lokacin da magada suka manyanta na daga cikin abubuwan da Sheikh Yusuf Muhammad Sambaruga Cikum ya tabo a yayin wannan zagaye wanda za a ci gaba da yin sa a wasu garuruwan yankin Tawa daga yau Talata Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Suleiman yanzu kun bar mu koma gefe guda Sarfilu Hashim Gumalle ya gabatar mana da shiri na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashin Hausa na muryar Amurka zan gabatar. A makon da ya gabata ne a birnin Abuja aka kaddamar da shirin kawo ƙarshen yunwa mai taken Zero Hunger Initiatives da cibiyar bincike kan aikin gona ta duniya ƙasashe masu zafi ta bullo da shi, wato International Institute of Tropical Agriculture. Muradin shirin shine inganta ayyukan gona mai dorewa ta yadda ƙasa ba za ta dinga dogaro da ƙasashen waje ba wurin samarwa da al'umma ta isasshen abinci nan da shekara ta 2030. Wakilinmu na Abuja, Hassan Mainakaina, ya halarci kaddamarwar ga kuma cikakken rahoton da ya hada mana.
Jim kadan bayan kaddamar da shirin, na nemi ƙarin haske kan rahoton da aka gabatar daga mataimakin Director General a cibiyar bincike kan aikin gona ta duniya a ƙasashe masu zafi, Dr. Kentol Deschel.
This is a report that is laying out a plan, a road of implementation.
Wannan rahoto ne da ya haska irin hanyoyin da za a bi don aiwatar da tsarin yadda za a kawo ƙarshen yunwa a Najeriya nan da shekara ta 2030.
Of how Nigeria can achieve zero hunger by 2030.
Daya daga cikin masu ruwa da tsaki, Alhaji Sani Dangote, ya min karin bayani kan wannan shiri.
Gwamnoni sun shigo, ƴan kasuwa da mutane waɗanda yake sun yi aikin noma da ƴan mutanen gonaki daban-daban masu kungiya duk sun shigo, an haɗu gaba ɗaya, an zama gaba ɗaya, mun mai da hankali mun duba abubuwan da suka shafi ƙasa da abubuwan da suka shafi harkar noma, mun kuma tattauna cikin wata takwas ko tara da ya shige, an tsaya da abubuwan da aka ga cewa su ne suka ya kamata a yi a samu waraka na hanyar tsadar abinci da rashin samun isasshe da kuma yadda manoma suke wahala, yadda za a sa abin ya sauki kuma samu saukin aiki da za a samu kuma bunƙasar abinci. To wannan ya ƙarfafa gwiwa ganin cewa ba wai kawai wani ƙungiyar gwamnati ba ce ta taru da mutane gari da kowa da manoman ma duk an haɗu tare an yi wannan aiki tare. To kamar dai da ka gani an tsaya jaha hudu za su fara ɗaukar wannan himma, wanda daga nan kuma kowace ma jiha ba a hana ta farawa ba, amma dai wannan kungiya tana so ta fara lura da sa ido a gwaya hudun nan. Ragowar ma kowace jiha har Abuja tana da damar ta fara ci gaba, ta fara daga yau ma fara daukar abin da za ta yi. Kuma ni kaina na tsaya na yi magana da shi director na research na cewa to mu kungiyar mu ta Nigerian Agri Business Group za mu tsaya mu yi aiki da su, mu fito da hanyoyi da za a tabbatar ana bi a ga manoman da kansu su dinga bayani sun samu amfanin da aka ce za a yi ko ba su samu ba. Ba mu tsaya ba ne sai gwamnati ta ce ta yi ko ba ta yi ba, domin abin da su je su rubuta sun ci nasara aka ko ba su yi ba wata magana ce daban. Abinda wanda yake gonarsa yake harkar nomansa zai zo ya ce ya yi shi ne mu za mu tsaya a kai. Yanzu an ɗauki Sokoto da ƙasar Ebonyi da Ogun da Benue shine abin da aka tsaya.
To ko ta yaya manoma ke kallon tsarin? Alhaji Adamu Yaro Fataskum na daga cikin matasan manoma a yankin Arewa maso gabas.
Wannan program din gaskiya ne kuma yana da kyau, amma inda matsala yake shine implementation. Tsawon lokaci gwamnatoci da yawa sun gabata, za a yi lancin a Abuja, sai an yi lancin za a taimaka mutane, amma ba daga sama ba zai zo ƙasa ya samu ainihin manoman gaskiya ba. Manoman Bayero su suke gamawa da noman abu. In wannan program din da aka yi, fatanmu wannan gwamnatin in an cika ka'ida ya sako har ƙasa, wannan abu ne mai kyau wanda zai taimaki ƙasa, zai taimaki talaka, zai taimaki Najeriya. In ya zo ƙasa an yi coordinating din shi ka'ida akan ka'ida yadda ya kamata, abu ne mai kyau. In an kawo wannan program din zai taimaki jama'anmu, matasa za su samu aikin yi kuma za su samu ƙasa.
Masanin aikin gona da raya karkara, Engineer Dr. Hussein Hassan da ke zaman shugaban hukumar NIZAP na da shawara ta musamman ga masu aiwatar da shi wannan tsari.
Akwai abu da nayi gwaji da shi, ana kiransa strategic grain bank, wato wani ginshiƙi ne na musamman wanda zai tara manoman kenan ya ba su bashi, kuma ya karɓi bashin da kayan noma, ya ba su dole akan farashin da ake sayarwa da kaka. Haka zalika wannan shirin din har zai sa a inda gonanka yake akwai register, a wurin za a je a dauko kayan gonan a zo da shi a sashi a store. In lokaci ci yayi kuma bayan an saya an baka farashi mai kyau, kai lokacin da ka buƙaci iri da yake ita gwamnati dama ta yi shiri ne don ta bunƙasar da noma ba wai ta ci riba ba, ta sake kuma mayar maka shi a rahusa. To nayi gwajin wannan abu a Yobe, a yanzu haka yana nan, saboda haka tun da Borno tana cikin state guda kuɗi da za a yi gwaji da su. To an yi zaɓi na gari domin rashin aikin yi shi ya kawo wannan ta'addanci, saboda haka Borno za mu iya baka shawara na musamman.
Na tambayi mataimakin Director General na hukumar bincike kan aikin gona ta duniya, Dr. Kental Deshel, ko yana da kwarin gwiwar kwaliya ka iya biyan kudin sabulu.
I'm very very optimistic. We have a very powerful group of people from government.
Ina da kwarin gwiwa don muna da kungiyoyin mutane masu nagarta daga gwamnati da kungiyoyin masu zaman kansu, bangarorin yan kasuwa, masu sayan abinci da masu sayarwa, da ma dai duk wanda ke da ruwa da tsaki kan maganan aikin gona da abinci. Kuma muna da cikakken goyon baya daga gwamnatocin jihohin Najeriya, suna son aiwatar da wannan tsari don tabbatar da samun nasarar sa.
And make sure this program is successful.
A gaida Hassan Mai na kaina da fatan za a cimma muradin da aka dauka na wannan shiri. Masu sauraron mu karshen shirin namu ne yau kenan, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Hassan da ya taimaka wajen hada shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Sakonmu na farko a wannan makon yace salam VOA, duk da cewa ni ba dan kasar America bane, amma naji dadin mulkin shugaba mai barin gado wato Barack Obama, domin ya iya mulki, saboda haka ina yi masa fatan alkhairi. Sako daga Abubakar Sadiq Belal. Sai kuma wannan sakon da yake cewa assalamu alaikum VOA, daukacin al'ummar mazabar daura zan muna cigiyar dan majalisar mu na dattawa Alhaji Mustafa Bukar, idan ya ji to ya garzaya mazabar sa, muna bukatar ganin sa daga Safiyanu Gumal Zangon Daura. Sai kuma wannan sakon yace salam VOA Hausa, dan Allah ku bamu dama mu yi tur da Allah wadai da matakin da wasu bara gurbin kungiyoyi a yankin Niger Delta sun ka dauka na cewa basu yadda hukumar EFCC ta bincike uwar gidan tsohon shugaban Najeriya Fashion Jonathan ba, wanda shakka babu waɗannan ƙungiyoyin turo su an kai. Don haka, 'yan Najeriya muna goyon bayan hukumar EFCC a yakin da take yi da masu halin ɓera. Sako daga Abdulmalik Sa'idu Mai Biredi tashar Bagu Gusau da Abdullahi Mai Kemis 'yar Ɗoruwa Gusau. Su kuma wannan sakon da yake cewa matakin da wasu ministocin kasar Gambia suka dauka na yin murabus daga mukamansu ihu ne kawai bayan hari, domin Yahaya Jammeh ya taka rawar gani a mulkin sa. Sako daga Muhammad Mai Kayan Miya a Oji Kwatas Gombe. Sai kuma wannan da yake cewa salam BOA Hausa, hakika harin da ƴan kunar bakin wake suka kai wani masallacin jami'a dake Maiduguri wani abin takeici ne, don haka muna fata Allah ya kawo mana karshen wannan al'amari. Sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi. Sai sako na gaba yace Allah ya sa ziyarar da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ke gudanarwa a yankin Niger Delta mai arzikin man fetur ta kara taimakawa wajen shawo kan kungiyoyin ƴan bindiga masu dauke da makamai a yankin. Daga Muhammad Salihu Kaura na Moda.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Talata, Prime Minister Turkiya Binali Yildirim ya tabbatar da cewa hukumomin tsaro sun kama dan bindigan nan da ya kashe mutane 39 a lokacin bukukuwan sabuwar shekara a wani gidan rawa da ke Istanbul. Yildirim ya kwatanta dan bindigar a matsayin mutum mara imani, ya kuma ce abu mafi mahimmanci a yanzu shine ya fallasa waɗanda suke da hannu a harin. Wani sabon rahoto da wata kungiya ta fitar ya nuna cewa an samu sauye-sauye a irin matakan da hukumomi a nahiyar Turai ke dauka domin magance matsalar ayyukan 'yan ta'adda. A cewar kungiyar da ke kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International, ire-iren matakan da hukumomin ke dauka sun hada da saka ido akan dokar ta ɓaci da kuma binciken gidajen mutane da tsarewa da kuma karɓa izinin zama ɗan ƙasa daga wasu mutane.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe wanda Usman Kabara da Maryam Bugaje da Safinatu Sodangi da Tawagar suke gabatarwa. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin, da sai da Hamdun da ta hada mana sauti da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma da daddare, ku huta lafiya.